sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Suna na Hawwa Sharif, tare nake da Sarfi Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau Talata 21 ga watan Nuwamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Sarfi da kanin labarai.
To Hawwa, an gwabza kazaman fadaje Litinin a kusa da wani asibiti da ke arewacin Gaza, yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai farmaki kan mayakan Hamas. A ɗaya bangaren kuma, jami'an kasashen Larabawa da na Musulmi sun yi kira da a gaggauta tsagaita buɗe wuta a zirin Gaza. Jiya Litinin ne wata kotu ta yanke wasu mutane fiye da 230 hukunci a ƙarshen shari'ar ƙungiyoyi masu aikata laifuka mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar Italiya.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin na yanzu, za ku ji cewa rundunar ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi ta ƙareta jita-jitar da ake yaɗawa cewa jamhuriyar Nijar ta janye sojojinta daga rundunar ƙawancen yaƙi da Boko Haram.
Takardar da muka fitar martani ce ga jita-jitan da wasu kafafen yaɗa labarai ke yaɗawa kan cewa wato ƙasar Nijar ta fice daga wannan haɗaka.
Sai kuma alkawari kaya da gwamnatin Najeriya ta ɗauka cewa za ta rika samarwa da manoman ƙasar taraktocin noma na zamani guda 2,000 a duk shekara.
Wannan aikin da mai shanu ko mai garma za su yi na kusan sati a rana ɗaya ne mai tractor zai je zai yi shi gaba ɗaya.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Talata, yamma muna tafa da shirin Tsaka Mai Wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto, inda shirin na wannan makon ya yi magana akan shin me ke faruwa ne ake ta kwace kujerun gwamnonin PDP ake miƙa su ga yan jam'iyya mai mulki ta APC. To amma fa yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. An gwabza kazaman fadaje Litinin a kusa da wani asibiti da ke arewacin Gaza, yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai farmaki kan mayakan Hamas. Ma'aikatar lafiya ta Hamas a Gaza ta ce akalla mutane 12 ne suka mutu a lokacin da wani makami ya fada wa hawa na biyu na asibitin Indonesia. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojin da ke wajen asibitin sun yi lagudan wuta kan mayakan da ke cikin ginin, amma sun kara da cewa ba a yi harbi a cikin asibitin ba. Ministan harkokin wajen Indonesia, Retno Marsudi, ya yi Allah wadai da harin tarar ɗora laifi a kan Isra'ila. Indonesia ta yi kakkausar suka kan harin Isra'ila ta kai asibitin Indonesia da ke Gaza, wanda ya sanadin mutuwar fararen hula, in ji ta. Dole ne su yi amfani da dukkan ƙarfinsu don neman Isra'ila ta daina ta'asar da take yi. Kimanin marasa lafiya 600 da ma'aikatan kiwon lafiya 200 da kuma mutanen da suka rasa matsugunansu daga asibitin Indonesia 2,000 yanzu haka suna mafaka a kudancin Gaza, in ji kakakin ma'aikatar lafiya Ashraf Al-Qidra. A ɗaya bangaren kuma, jami'an ƙasashen Larabawa da na Musulmi da suke gana da babban jami'in diflomasiyyar ƙasar China Wang Yi a birnin Beijing jiya Litinin sun yi kira da a gaggauta tsagaita buɗe wuta a zirin Gaza da kuma ba da damar kai agajin kai a yankin Falastin da yaƙi ya ɗaiɗe ta. Tawagan ministocin ƙasashen Saudiya da Jordan da Masar da Indonesia da hukumar Falastin da kuma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Musulmi da dai sauransu sun ziyarci birnin Beijing a matakin farko na rangadin da suka yi a manyan biranen duniya don su buƙaci a kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a Gaza. Ministan harkokin wajen ƙasar China Wang Yi ya shaida wa jami'an diflomasiyyar ƙasashen ƙetaren cewa matakin da suka ɗauka na fara aiki a nan birnin Beijing ya nuna matuƙar amincewarsu ga al'ummarsa. Jiya Litinin, shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO ya ce ƙungiyar na duba yiwuwar ƙara yawan dakarun wazar da zaman lafiya na NATO zuwa ƙasashen Kosovo da Bosnia a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali da gargaɗin katsalandan daga Rasha. A Bosnia da Herzegovina, inda shugabannin Bosnia da Serb suka zafafa jawabansu na neman ɓallewa daga tarayyar, Jens Stoltenberg na NATO ya ce kawancen NATO na goyon bayan ƴancin kai ga yankin Bosnia da Herzegovina. Stoltenberg ya faɗi a birnin Sarajevo cewa sun damu da kalaman ƴan awari na rarrabuwar kawuna da kuma katse London da ƙasashen waje ciki har da Rasha.
Madalla an jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu bari mu ranka ya zuwa Najeriya, inda rundunar kawancin ƙasashen yankin tafkin Chadi ta ƙaryata jita-jitar da ake yaɗawa cewa jamhuriyar Nijar ta janye sojojinta daga rundunar kawancin yaƙi da Boko Haram. Daga Abuja ga rahoton da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya aiko mana.
Ka takardar da muka fitar martani ce ga jita-jitan da wasu kafafen yaɗa labarai ke yaɗawa kan cewa wato ƙasar Nijar ta fice daga wannan haɗaka ta Multinational Joint Task Force.
Kakakin rundunar ƙawancen ƙasashen tafkin Chadi kenan, Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi ke ƙaryata jita-jitan da ake yaɗawa cewar Nijar ta janye dakarunta daga ƙawancen ƙasashen tafkin Chadin da ke yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram a wannan shiya.
Hakika wannan jita-jita babu gaskiya a cikinta, kuma ba ta da tushe balle makama. Sector 4 wato rukuni na hudu na wannan runduna da ke jamhuriyar Nijar na nan a cikin wannan runduna, kuma suna ci gaba da gudanar da ayyukansu a yankinsu kamar yadda aka tsara. An kafa wannan runduna ta Multinational Joint Task Force ko kuma FMM a Faransanci ne domin samar da yanayi na aminci da tsaro a yankunan da ayyukan Boko Haram da sauran kungiyoyin 'yan ta'adda suka sha fada ke yankin tafkin Chadi. Kuma Nijar tare da sauran kasashe mambobin wannan kungiya irin su Chadi, Cameroon, Nigeria da Jamhuriyar Benin suna ba da gudunmuwa mai muhimmanci don cimma manufar kafa wannan haɗaka. Ko kaɗan babu wata sanarwa a hukumance dangane da janyewar Nijar daga rundunar Multinational Joint Task Force.
Ganin dai yadda a baya ECOWAS ƙarƙashin jagorancin Nigeria ta yi uwa da makarbiya wurin kakabawa Nijar jerin takunkumi iri-iri biyo bayan juyin mulkin soji, mutane da dama sun yi zaton cewar ita ma Nijar za ta tubure ta hanyar ɗaukan tsauraran matakai wurin ƙin ba da haɗin kai ga haɗakar ƙasashen tafkin Chadi da makawancin tsaro a kan iyakokinta da Najeriya. Amma sai ba ta ɗau matakan da zai ƙara lalata dangantaka ba, abin da ya sa masana a Najeriya irin su Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ke cewar shugabannin mulkin soja a Nijar sun cancanci yabo.
Za a iya cewa Nijar ɗin ta yi karamci wajen rashin janye hannunta daga dakarun haɗin gwiwa ɗin, kuma akwai hikimar shugabanci a cikin yin haka. Sun sa hikima ƙwarai da gaske, saboda idan suka janye za su daɗa nisa da sulhu da ake ta ƙoƙarin a yi tsakanin Nijar ɗin da ECOWAS. Kuma idan sulhun ya daɗa nisa, to za su daɗa cutuwa, saboda za ta yiwuwa a daɗa ɗaukan tsauraran matakai a kansu a dalilin wannan janyewar da suka yi. Zama a cikin da ci gaba da ba da gudunmuwarsu shi ne zai sa a ji cewar babu fa dalilin da za a ci gaba da ja da su, kuma a nemi dole a zauna ɗin a ci gaba da duba hanyoyin sulhu. Sannan kuma tabbas idan da sun janye, Najeriya za ta fi cutuwa.
Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa, Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoton. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga tarfili ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
An koli wasu manyan jami'an tsaron kula da yanar gizo biyu a ƙasar Ukraine ce Litinin bisa zargin almubazzaranci da kuɗaɗen gwamnati da hukumar tsaro ta yanar gizo, in ji wani jami'in gwamnati. Yuri Skol, shugaban hukumar kula da sadarwa ta musamman da kare bayanai na Ukraine da mataimakinsa Victor Zora, gwamnati ta kori sabon jami'in majalisar ministocin Texas Manichuk, ya rubuta a shafin Telegram. Manichuk, wakilin majalisar ministoci a majalisar, bai bayyana dalilin korar da aka yi ba. Scooters ya rubuta a shafin Facebook cewa yana da yakinin zai iya tabbatar da cewa bai yi wani laifi ba, a cewar rahoton Interfax da Ukraine. Babu wani ƙarin bayani daga Zora. hukumar SSCIP ce ke da alhakin tabbatar da hanyoyin sadarwar gwamnati da kuma kare kasar daga har-haren yanar gizo. Sojojin Koriya ta Kudu sun gargaɗi Koriya ta Arewa da kada ta ci gaba da shirin harba tauraron dan adam na leken asiri. Wani babban jami'in ya ba da shawara a ranar Litinin cewa Koriya ta Kudu za ta iya dakatar da yarjejeniya tsakanin koriyoyin da rage tashin hankali da kuma ci gaba da sa ido kan sararin samaniya a matsayin martani. Kokarin farko biyu da Koriya ta Arewa ta yi na sanya tauraron dan adam na leken asiri a sararin samaniya ya ci tura. Kuma yunkurin da ta yi na uku ya samu jinkiri. Jami'an Koriya ta Kudu sun ce akwai yiwuwar jinkirin ya faru ne saboda Koriya ta Arewa na samun taimakon fasaha daga Rasha, kuma harba tauraron na iya faruwa cikin kwanaki masu zuwa. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya haramta duk wani tauraron ɗan adam da Koriya ta Arewa za ta harba saboda tana kallon su a matsayin gwajin fasahar makami mai linzami da ta ɓoye.
A gaida Sarki Lahashin Gumal da ya karanta wannan labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To madalla, har yanzu dai muna Najeriya wannan karan kan batun na duke tsohon ciniki. Inda gwamnatin kasar ta dauki alwashin za ta rika samarwa manoma a kasar taraktocin noma na zamani guda 2000 a duk shekara domin inganta batun samar da cimaka a kasar, kamar da yadda za ku ji karin bayani cikin wannan rahoton na wakiliyar sashen Hausa Ruqayyah Basha.
Ministan ma'aikatar noma da samar da isasshen abinci a Najeriya Abubakar Kyari ya ce samar da taraktan noma guda 2000 a duk shekara zai samar wa kasar isasshen kayan cimaka da kasar take bukata. Abubakar Kyari ya kara da cewa kuma hakan zai taimaka wajen samar wa matasa maza da mata aikin yi a Najeriya. Ministan ya bayyana hakan ne bayan ya karbi bakoncin mataimakin shugaban kamfanin samar da kayayyakin noma ta Amurka Dairy wato Johnson Brantley. Abubakar Kyari ya kara da cewa waɗannan taraktoci da za a samar ba wai kyauta za a baiwa manoma ba, za a samar da su ne a farashi mai rahusa ga manoman Najeriya domin su bunƙasa ƙasar da kayan cimaka. Ministan ya ce waɗannan kayayyakin noma na zamani za a samar da su ne ga ƙungiyoyin manoma ta yadda za su biya kuɗin da kaɗan-kaɗan nan da wasu shekaru masu zuwa. Shin ko yaya ƙungiyar manoman Najeriya suka ji da wannan yunkuri na gwamnatin tarayya? Muhammad Magaji shine sakataren yada labarai na kungiyar ta manoma a Najeriya.
Dama abin da ake cewa mechanization, agri mechanization shine wato aikin taktoci. Wannan aikin da mai shanu ko mai garma za su yi na kusan sati a rana ɗaya ne mai tractor zai je zai yi shi gaba daya. So wannan zai kara bunƙasa noma da manoman kansu domin kuma zai samar da karin wato hektoci ko kadada na noma, wanda yin wannan din shine zai kara samarwa abinci ma Najeriya. Idan aka kawo abu aka ce ministry za ta rabar da shi na da wahala su nemo su samo su sune masu samowa, amma a danga sanin kungiyar manoma nan ta afan ita ne za ta rabarwa wayan taktoci ta rabarwa manoma ba manema ba.
A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Aliyu Tilde, manazarci akan harkar noma kuma mai yin sharhi akan abubuwan da suka shafi noma da kiwo, ya shaida cewa wannan yunkuri na gwamnatin tarayya abin a yaba ne, sai dai ya ce hakan ba zai canza alƙalman noma a ƙasar ba, saboda hakan ba zai wadatar da komai ba.
Ya yi kyau idan za a samar da kayan aiki na noma, ko da ma nawa ne za a samar da shi ci gaba ne. Ya ce akan a ce ba za a samar ba. Bayi da farko ma dai tukuna waɗannan taraktocin kadan aka saye su ta wace hanya za a ji a raba su. Yanzu dai idan aka ɗauki local government guda aka kawo tarakta ɗaya, to yaya za a yi da ita? Waye za a baiwa? Local government ne za a baiwa jami'anta na fannin aikin noma su ba da haya, suna ba da haya kuma gonaki nawa ake ganin za a iya nomawa da wannan tarakta guda ɗaya, har da za a ce wai za a sama wa yara maza da mata aikin yi. Da ba na jin akwai wani abu wanda za a cimmawa sosai banda dai cewa an kara tallafawa aikin noma dai ko mai kankantarsa.
Irin waɗannan yunkuri ba sabon abu bane a Najeriya, ganin cewa gwamnatoci da dama sun sha alwashin hakan. Karshe sai dai a gani a rubuce, ba wai a zakirance ba. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Basha, masu sauraro ka daga Ashagal ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a duk sa'a da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sadunmu da ku a nan sabon shiri na Saka mai wuya. Me yake faruwa kwanakin nan a Najeriya? Ake ta korar gwamnonin PDP da sauran jam'iyyun adawa, ana kwaci kujerunsu, ana bayar da su ga jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya din. Me zaka ganin abin da ke faruwa yasa wasu kusoshin adawa a Najeriya din, irin su ambassador Iliya da Magun wanda shine mukaddashin shugaban PDP, suka fara tambayar shin ana kokarin amai da Najeriya kasa mai jam'iyya da yace Talau Ahadun? Domin kamar yadda shi da Magun din ya ce, watakila ba a rasa wata kulliliya da ake yi ba, na ganin cewa an danne su jam'iyyar na adawa. Daga lokacin da muka kawo muku shirin ƙarshe rana wato da ta gabata zuwa yau, wato cikin mako ɗaya da gabata kenan, gononin PDP guda uku aka cire a kotuna daban-daban na ɗaukaka ƙara, a saboda abubuwan da aka ce sun yi da daidai ba a lokacin da suka tsaya takarar zaben gwamna cikin watan Maris na shekarar nan da muke ciki. An fara wannan abin ne a ranar Alhamis da ta gabata, lokacin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta ce ta cire Dauda Lawan, wato gwamnan jihar Zamfara, a bisa hujjar cewa wai zaɓen da aka yi masa bai kammala ba, sai an sake zaɓe a wasu yankunan ƙananan hukumomi. A ranar Alhamis ɗin dai, har ila yau cikin rana guda, wata kotu ita ma ta fito ta ce ta soke zaɓen da aka yi wa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf, wato Abba Gida-Gida, na jam'iyyar NNPP ta Kwankwasiyya. Abun da ya buɗe kofa ga wato ɗan takarar APC Nasiru Yusuf Gawuna na ya shige cikin gwamnati ya gaji wannan kujera ɗin. Kuma kada a manta, shi Nasiru Yusuf Gawuna fa tsohon mataimaki ne ga Abdullahi Umar Ganduje, tsohon gwamnan Kano, wanda shi Ganduje nan yanzu nan da muke muku magana nan shi ne yake janye da ragamar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a matsayin shugabanta. Ana cikin haka, sai gashi ranar Lahadin nan da ta gabata, wata kotun ɗaukaka ƙara ta zo ta ce ai kalib mutuwan gwamnan jihar Plateau, wanda ɗan PDP ne, shi ma sai ya tafi gida, ta cire shi, ta kawo nan tawaye Gushwe, wanda shi ne ɗan takarar jam'iyyar APC, ta ce ai shi ya ci zaɓen. Kotun ta ce wai ta yarda da hujjar da shi Gushwe ɗin ya gabatar na cewa shi wancan ɗan takara na PDP wai bai bi ƙa'idojin dokar zaɓe ba, domin jam'iyyar safa ta tsaida shi yadda ya kamata ba. To amma yadda ake cicire wa'annan gwamnoni na PDP, sai ga shi an tabbatar da cin zaben gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu na jam'iyyar APC a tashi shari'a ɗin. To amma domin jayayya da korafin da wasu ke yi na cewa ana neman a maida Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar APC kawai, kada a manta, ai shi ma gwamnan jihar Bauchi, wanda ɗan PDP ne, Bala Muhammad, an tabbatar da zaɓensa a irin wannan shari'a da aka yi. Kuma kafin sannan, akwai gwamnan APC da shi ma aka kwace muku jera, ina muku magana gwamnan Abdullahi Sule na jihar Nasarawa, aka ɗauki ɗan PDP David Ombugadu, aka ba shi wannan kujera ɗin a matsayin wanda ya lashe zaɓe ɗin. Haka kuma Aishatu Dahiru Binani, yar jam'iyyar APC, ba ta yi nasara ba a ƙoƙarinta na kwace kujerar gwamnan jihar Adamawa daga hannun Ahmadu Umaru Fintiri. Saboda haka, yau ta wannan gobe ta wancan. To a cikin shirin mu na yau, lauya Barista Abubakar Kura da ke wakiltar bangaren Tunubu a zazzafar muhawarar da yake da abokinsa Barista Abuwal Abdulkadir Albarudi, wanda ke wakiltar bangaren Atiku a muhawarar da Nasiru Almulla ka wakilin mu na Abuja shirya tsakaninsu. Shi lauyan na Tinubu ya ce kada a yi mamaki dangane da abubuwan da suke iya bullowa a cikin irin waɗannan sharwoyi ɗin, domin a cewarsa da yawa daga cikin 'yan siyasar nan suna da abubuwan da suke a ɓoye, shari'a takan fito da su fili.
So don ka ce kana da shakku irin naka, kuma haƙƙinka ne a matsayinka na ɗan ƙasa ka yi ka bayyana wannan shakkun naka, wannan babu aibu a ciki, daidai ne abin da ka faɗa. Za ka iya yin shakku akan wasu abubuwa, kamar yadda ni ma nake da shakku akan wasu mutane da suka yi takarar tare da shi, kuma suka fito suna shari'a tare da shi, wanda a yanzu misali su ma inda zuwa ba a yi a ce mu ma za mu ja irin wannan layi mu fara fito da su takardu nasu, da watakila duka abin ba zai wa ƙasa kyau ba, saboda mu mun duba cewa mutuncinmu ne za mu ci gaba da zubarwa, sai ifa muka ce a to shikenan, mun san shi ma wani ga yadda takardunsa suke, wani shi ma mun san ga yadda nasa suke, amma mu ba za mu yi joining issues ba, mu zo muna magana takardar wani ko takardar wani domin ciwo juna mutunci ne. Yan wasu ba daidai ba ne a matsayin mu na yan ƙasa, haƙƙinsu ne su ma mu tsare musu nasu mutuncin, so ba ni haka ba.
Yawwa, Awul Abdulkadir Albaru da yanzu dai wannan kotu ita ake kira ta Allah ya isa ma'ana, shi ke nan ba wata magana, an rufe maganar shari'ar zaben 2023, sai kuma in Allah ya kai mai rai ko wani dalili, yanzu dai abin da aka sani shi ne sai 2027 da yardar Allah. Shi ke nan Awul, yanzu dai kun yi Allah ya isa kenan, ko kuma shi ke nan kawai kun yi shiru sai in Allah ya kai rai?
To ai Haji Nasir, ita akwai wata ka'ida ta mu ta ƴan gwagwarmaya. Ita gwagwarmaya kamar keke ne, in har ta tsaya ta faɗi. To don haka mu akan kare mutuncin Najeriya da neman kawo shugabanci na ƙwarai, kamar yadda ka ji tun daga yanzu daga wannan shiri ka san yanzu muka fara, kuma za mu ci gaba. Abu ne wanda misali za ka ci gaba da yin sa, yadda ka san a bangaren addini ake yin sallah da salati da sauran abubuwa. Kuma ina so abin da nake so na kuma tabbatar maka shi ne, kai ka sani tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya yi wa ƙasa abin da ya kamata, ya tabbatar wa ƙasa shi cikakken ɗan demokuraɗiyya ne. Misali, kaga yadda ya karɓi ticket na primary election na jam'iyyarsa, kaga yadda shi shugaba na yanzu ya karɓi ticket, sai da aka yi dagaji, aka yi rikici, aka yi ƙoƙarin a yi tone-tone a cewa na ya yi kuka a waje kaza-kaza, ka gane ko? Ya shi kuma tsarinsa ba irin wannan tsarin ba ne, na farko kenan. Na biyu, ya yi campaign bai ci mutuncin kowa ba, bai kama, bai yi kame-kame ko kiraye-kirayen sunayen mutane ba, abin da ya sa a gaban shi ya kai shi kuma shi ya yi. Da ya faɗi a zaɓe kuma ya fito ya fara daga kotuna ɗaya bayan ɗaya har aka zo ga yau. To don haka abin da nake so ka gane shi ne, wannan abun da a ce mu ci da wata mummunar hanya, ko mu yi cunkushe-cunkushe, ko mu je mu yi takardu waɗanda ba su dace ba, gwara mu faɗi a irin wannan hanya, kuma kanmu a tsaye mun je har Supreme Court, mun je har America, kuma mun fito wa 'yan ƙasa abin da ba su sani ba. Wannan ita ce maganar gaskiya. Ba za ka taɓa samun irin wannan shugaban ƙasa ba a Najeriya. Misali yanzu, sanda su kwankwaso suka juya masa baya, suka hana, suka rarraba masa ƙuri'u, ko Peter Obi, kaji ya fito ya zazzage wani ko ya ce kai ne ka ja min, kai ne ka ja min, hasali ziyara ya kai masa. Peter Obi ma har yau har gobe nasa ne. Mutane suna tsammanin Atiku Abubakar zai yi paralyze ne, ko kuma ya fito a ganshi yana yawo a hanya ya haukace ko wani abu da sauransu. Waye zai iya yin wannan?
Yawa, a barista Kurawa, kafin mu rufe wannan babin na maganar takardu, duk da dai ya kamata dama mu shiga abu ɗaya zuwa biyu kafin mu magangara kan wani abu na ƙarshe. Shugaba Tinubu bayan wannan nasarar, ko kuma ita kotun koli ma dama ba ta karɓi ma wannan shaidar ba gaba ɗaya. Kuma na bi kiraye-kiraye na kacce karɓa lauyan shi shugaba Tinubu, wato Ole Olanifekun, ya buƙaci kotu kada ta karɓi waɗannan takardun saboda abin ya wuce kwana 180, inda shi kuma lauyan Atiku barista Uche ya ce a'a, ai kotun koli tana da wannan hurumin, wannan ana maganar kotun zaɓe ce, ita ce take da wannan hurumin kwanaki. Shin idan da an karɓi waɗannan takardu, duk da abin da kake faɗa ɗazu cewa takardun suna guda biyu ne, akwai kokonto, akwai abubuwa, dami akwai abin da kuke shakka ne?
Ba mu shakkar komai, ba abin da muke shakka. Ai, wanda ba shi da gaskiya shi yake shakkar wani abu. Ba mu da shakkar komai, domin duk irin binciken da za a je a yi a nitsa a nitso, ƙarshen dai abin da za a samu shi ne gaskiya. Don mun san shugaba ya yi karatu, mun san shugaba ya yi fito da flying colors, ya samu kyakkyawan sakamako a lokacin da ya karatu, an san shi a wurin, sannan kuma ba wani abu ne wanda dama zai daga ma kawai, muna kallon wani abin da suke kamar birin-birin ne kawai, suna yi ne kawai saboda su ƙara rudar da talakawa su nuna musu suna da gaskiya, amma ba wata gaskiya da suke da ita.
Ko shi ya
san faɗi zaɓe,
ko shi ya san faɗi shugaban ƙasa ya san
faɗi da wani huri.
Ai,
lauyan shugaban ƙasa da ya ce kar a karɓa, yanzu misali kai a matsayinka na lauya, kai kana tsakaninka da Allah ka sani cewa wannan dama a hannun Supreme Court take, in ta ga dama ta ce za ta karɓa, in ta ga
Albarudi kaji abinda kurawa yake fada cewa shugaba Tinubu ya gama da sakamako ne mai kyau. Yanzu dai a takaice kafin mu kulle wannan magana mai zaka fada wa kotun koli.
Man Nasiru, dangane da abinda ya fara fadi, bari in fadi magana ɗaya zuwa biyu. Maganan da yake cewa shugaban kasa ya fita da flying colors ko kaza ko wani abu da sauransu, shine sana so na tambaye shi ko shine dalilin da yasa lauyansa a America yake ta magiya kada a sake bayanai kada a yi kaza saboda zai haifar da damage, to kuma ga abin da ya faru. Na biyu, abin da ya kamata a lura shine dangane da al'amarin kotun koli kamar yadda na faɗi a baya. Idan magana ta shafi abu laifi kamar wannan, laifi kamar wannan misali, ya kamata kotun koli mu tabbatar cewa ta jajirce ta bi abin dalla-dalla. Amma da farko ma tukunna ku ce ba za ku karɓa ba, ba za ku karɓi waɗannan abubuwa ba, to shikenan. Abinda ake kira misali foreclosure ne ko kuma dakatarwa ne ma kusancewa ma ba, kamar wani abu ne na kusancewa ma ba za ku yi nasara akan wannan shari'ar ba, saboda sai an karɓa tukunna za a duba a ga ingancin shaidun ko kuma rashin ingancin su. Don haka wannan ya gwada cewa kotun koli ya kamata ta tabbatar cewa al'amarin ƙasa yana hannunta bayan hannun Allah subhanahu wa ta'ala, ba abu ne wanda ya kamata su yi wasa da shi ba. Ya kamata idan aka kira magana ta wani abu da ya shafi misali takaddu na jehu ko kuma wani ya yi takaddun da ba haka ba ko wani abu da sauransu, a tantance. Mu kanmu 'yan ƙasa mu tabbatar cewa kun tantance, kun yi aikinku, a ƙarshe kun tabbatar da haka ne ko ba haka ba.
To a gaishe ku malamai. To rana wato yau Allah ya kai mu, muke fatar kawo muku kashin ƙarshe na wannan muhawara da lauyoyin nan guda biyu suke yi, inda kuma su za su ƙarƙare mana da duba mana bambancin yadda APC da PDP suke tsaye da 'yan takarkarunsu. Sannan kuma sakamakon wa'innan sharhoyin sun kawo ƙarshen siyasar wasu daga cikin irin wa'innan 'yan siyasa ɗin, cikin su da Atiku Abubakar. To kafin mu tafi, bari mu sake godiya ga baƙin namu Balista Abubakar Kulawa da Balista Awwal Abdulkadir Al-Barudi tare da shi wakilinmu Nasiru Adamul Hikaya a Abuja. Ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.
To madalla, a gaida Aliyu Mustapha Sokoto masu sauraro, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, an gwabza kazaman fadaji Litinin a kusa da wani asibiti da ke arewacin Gaza, yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai farmaki kan mayakan Hamas. Ma'aikatar lafiya ta Hamas a Gaza ta ce akalla mutane 12 ne suka mutu a lokacin da wani makami ya fada wa hawa na biyu na asibitin Indonesia. A ɗaya bangaren kuma, jami'an ƙasashen Larabawa da na Musulmi da suke gana da babban jami'in diflomasiyyar ƙasar China Wang Yi a birnin Beijing jiya Litinin, sun yi kira da a gaggauta tsagaita buɗe wuta a zirin Gaza da kuma ba da damar kai agajin jin ƙai a yankin Falastini da yaƙi ya ɗaiɗaita. Tawagar ministocin ƙasashen Saudiya da Jordan da Masar da Indonesia da hukumar Falastini da kuma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Musulmi da dai sauransu sun ziyarci birnin Beijing a matakin farko na rangadin da suka yi a manyan biranen na duniya don su buƙaci a kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a Gaza. An kori wasu manyan jami'an tsaron yanar gizo biyu na ƙasar Ukraine jiya Litinin bisa zargin almubazzaranci da kuɗaɗen gwamnati a hukumar tsaro ta yanar gizo, in ji wani jami'in gwamnati. Yuri Scholes, shugaban hukumar kula da sadarwa ta musamman da ke kare bayanai SSCIP na Ukraine, da mataimakinsa Victor Zora, gwamnati ta kore su, a ce babban jami'in ministan ƙasar.
To madalla masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya ne duk kamar da tari, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada dai a manta, duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Kazalika za a iya leka shafukanmu na Facebook, X, wato Twitter, Instagram da ma YouTube domin samun labarai da dumadumansu. yanzu a madadin Sarfi Lahashin goma da ya tsaya na gabatar da shirin sai Dadi Balawa da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif da muku sallama daga nan Washington DC.